الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 10 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne ka zo masallaci a ranar Juma'a masallaci ya cika sahu ya fito waje shin zaka yi tahiyatul masjid ko ba zaka yi ba an gane ko abin da ya tambaya yace wannan nafila da ake yi in an je masallaci tahiyatul masjid ce ko kuma nafila ce wadda take mai zaman kanta wadda aka shar'anta mana gabanin sallar Juma'a a duk lokacin da mutum ya je masallaci wannan nafila a takeice abin da muke so mu sani tahiyatul masjid an gane ko shi tahiyatul masjid duk da cewa akwai hadisi sahihi wanda yake nuna cewa duk mutumin da a ranar Juma'a ya je masallaci na Juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ringa nafilfili har aka kai lokacin da limami ya fito sannan ya saurari khutba bai yi lagawu ba menene lagawu shine abin da ke zubar masa da ladan Juma'a shine yin magana ko wasa da wasu abubuwa na daban domin ya ce wa man masal hasafa kad laga mutum ya saurari khutba to za a gafarta masa daga wannan Juma'a zuwa Juma'a wadda za ta zo da karin kwana uku akan haka to wannan hadisi yana nuna cewa lalle ana buƙatar mutum ya yawaita nafila idan ya je masallacin Juma'a a ranar Juma'a wannan nafilfili kuma ba su da adadi kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce har akai lokacin da limami zai hau minbari domin yin khutba in ku a misali ka zo masallaci ya cika misali ko da ana cikin khutba to baya dacewa ka zauna sai kai raka'a biyu domin haraba takan dauki hukuncin masallaci idan masallaci ya cika an gane ku kenan za ka yi nafila raka'a biyu ko da wato limami yana cikin khutba don haka bayani ya gabata maganar cewa in limami yana khutba cewa ba a nafila dole mutum ya zauna ya saurari khutba wannan kauli ne wanda yake marju fada ce wadda an rinjaye ta fada ce ta malaman malikiya da malaman hanafiya su sun tafi akan cewa idan limami ya hau minbari ya fara khutba to baya halatta mutum ya shagala da nafila dole ya zauna ya saurari khutba menene dalilin ku suka ce sauraron khutba wajibi ne tahiyatul masjid sunna ce don haka suka ce sunna ko ita ce ake gabatarwa akan wajibi wannan wajibi shine ake gabatarwa akan sunna iya kiyasin da suka yi tare da cewa a magana mafi rinjaye tahiyatul masjid matsayinta ya wuce sunna ita ma wajibi ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin cewa duk wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi raka'a biyu an gane ko tahiyatul masjid matsayinta wajibi ne don haka kuma kiyasin su da suka yi ya ci karo da nasi ya ci karo da nassi duk lokacin da kiyasi ya ci karo da nassi to wannan ya baci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a yana cikin huduba wani sahabi ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kai sallah raka'a biyu ci ya bai ba manzon Allah ya ce masa tashi kai ya tashi yayi manzon Allah da wannan sahabi ya gama manzon Allah sai yake fada ga sahabbansa yake cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhthu falyarka raka'atayn wal yatajawwaz fihima manzon Allah ya ce ku san da cewa daga yau dayan ku idan ya zo jumu'a ya samu limami yana khutba manzon Allah ya ce yayi raka'a biyu ya takaita su kada ya tsawaita kaga shi wannan sahabi tuntuna an gama da shi da aka ce masa ya tashi yayi ya tashi ya gama aikin da aka sashi sannan sai manzon Allah ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan dayan ku yazo a ranar jumu'a shi yanzu wannan magana da shi yake ba da shi ba yake dan haka tawilin malaman da suke cewa wannan sahabi manzon Allah ya ce ya tashi yayi wai dan jama'a su ga halin da yake ciki domin mabukaci ne a taimaka masa in har ya takaita ga wannan sahabi to menene fa'idar ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan dayan ku yazo a ranar jumu'a wal imamu yakhthu alhani limami yana khutba manzon Allah sai ya ce falyarka'atayn wal yatajawwaz fihima ya sallaci raka'a biyu amma ya takaita su to dan haka koda limami yana khutba wannan an shar'anta mana yin tahiyyatul masjid kafin mutun ya zauna kafin ka zauna sai kai in kwa ka zauna ka manta to sai ka tashi kai wannan zama baya nuna cewa ta kurce koda ka riga ka zauna to in ka tana sai ka tashi kai na'am
assalamu alaikum
alaikum
assalamu kana kuma wanda shi ba ya kuntu ba ba sai yana halitta ya kuma ina da su kuma
wai dan uwa yake cewa wanda baba Yahudi ba shi baba Nasari ba yana iya rungumar ɗaya daga cikin addinan nan guda biyu Yahudanci ko Nasaranci kuma in ya rungumi wannan addini ana iya kiran shi ba Yahudi ko ba Nasari Hausawa suke cewa karab shiga gora a cikin miya an gane ko duk wanda ya rungumi Yahudanci ko ya rungumi Nasaranci wannan ba addini bane ba tare da cewa ko kai ba Yahudi ne ko kai ba Nasari ne addini ne kake da sunan addini amma a wajen Allah ba addini bane domin addini a wajen Allah shine musulunci kamar yanda yake innad dina inda Allahi alislam musulunci a wajen Allah shine addini abinda ya sa muka ce karau shiga ne gora a cikin miya annabi isa alaihi salam manzancin shi manzanci ne ke bantacce zuwa ga banu isra'ila ba manzanci bane ba wanda yake gamamme Allah ya tabbatar mana da haka a cikin alqur'ani farko a cikin wato suratu ali imrana annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala yake mana hikaya dangane da fadarsa yake cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni kad ji'tukum bi ayati min rabbikum an gane ku wa rasulan ila bani isra'ila yake cewa ubangiji na ya turo ni a matsayin manzo zuwa ga banu isra'ila kaga in kai baka cikin banu isra'ila jikokin annabi yakubu annabi isa ba manzon ka bane Allah bai turo maka annabi isa ba wa rasulan ila bani isra'ila yace ni matsayina manzo ne zuwa ga banu isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ku tabbata ni na zo muku da hujja mai gamsarwa daga wajen ubangijinku haka idan ka dawo cikin suratul saf ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qala isa ibn maryam wannan ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad al-aya an gane ku ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da isa dan maryam alaihi salam ya faɗa ga jama'ar sa yace ya bani Isra'ila yace ya ku shikokin Yaqub inni rasulullahi ilaikum yace lalle ni manzo ne na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare ku an gane ku inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati kuma ni mai gasgatawa ne ga abin da ya gabace ni na littafin at-taura wa mubashiran bi rasul kuma ni ina mai baku albishir da wani manzo na musamman ya ati min ba adismuhu ahmad bayan wucewa ta zai zo wannan manzo sunan shi ahmad wanda suna daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ambace shi da wannan suna a cikin at-taura da injila sunan shi ahmad to a waɗannan ayoyi guda biyu tare da cewa ayoyin sun wuce a lissafa suna tabbatar mana manzancin annabi Isa manzanci ne ke bantacce zuwa ga banu Isra'ila su kadai Allah ya aika ma annabi Isa an gane ko duk wanda baya cikin banu Isra'ila to annabi Isa ba manzanci bane ba
na'am
kamar yanda mun yi bayani a baya annabi Isa bai zo da nasaranci kamar yanda annabi Musa bai zo da yahudanci da nasaranci da yahudanci addini ne wanda yake kirkira shi aka yi bayan wucewar annabi Isa da bayan wucewar annabi Musa domin annabawan Allah gaba ɗayan su sun taru ne sun haɗu akan addini ɗaya shine musulunci kadaita Allah a cikin ibada an gane ku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu jama'ar annabawa manzon Allah yace ƴaƴan wato kishiyoyi ne yace nahnu abna'u yake cewa nahnu ma'asharul anbiya abna'ul allah dinuna wahid wa ummahatuna shatta au kama kana yace mu jama'ar annabawa yace ƴaƴan kishiyoyi ne addinin mu guda wato shine musulunci amma uwayen mu daban-daban ma'ana kowa shari'ar shi daban-daban zaka samu shari'ar wannan manzo ta sha bamban da shari'ar wancan manzo amma asalin su gaba ɗaya kowa da addinin musulunci yazo kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahid ash-shahid amanna billahi wa shahad bi anna muslimun annabi isa da ya fada ga wato mabiyansa sune hawariyun tatattun mabiya yace wane ne zai taimaka mu wato zuwa ga Allah ma'ana in isar da sakon ubangiji na da ya turo ni da shi tatattun mabiya suka ce ma annabi isa nahnu ansarullahi mu ne wanda zamu taimaka ma ubangijin mu ma'ana zamu taimaka ma addinin shi abinda ka zo da shi na sako zamu baka hadin kai mu baka karfin gwiwa sai ka isar da shi kamar yanda ubangijin ka ya umarce ka amanna billahi suka ce mun yi imani da ubangijin da ya halicce mu wa shahad bi anna muslimun ka shaida mu masu mika wuya da ji da bi ne zuwa gare shi kaga anan mabiya annabi Isa sun ce amanna billahi wa shahad bi anna muslimun haka kuma annabi Musa ya fada wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin can cikin suratu Yunus dan haka annabawan Allah gaba ɗaya da musulunci suka zo yahudanci da nasaranci ba addini bane ba wanda Allah ya saukar da shi daga saman bako addini ne wanda aka kirkire shi bayan wucewar waɗannan manzanni annabi Isa da annabi Musa an gane ko dan haka da suka yi da'awar cewa ai annabi Ibrahim ba yahudi ne annabi Isa an gane ko kuma ƴan mushrik suka ce ai annabi Isa ai ba nasare ne ubangiji ta'ala ya karyata su yace ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikina ubangiji ta'ala yace ma kana Ibrahim yahudiyan annabi Ibrahim bai zamanto ba yahudi kamar yanda su yahudawa suke da'awar cewa nasu ne da yahudanci yazo wala nasraniya ubangiji ta'ala yace kuma baba nasare bane kamar yanda su nasarawa suke da'awar cewa ba nasare ne sai yace walakin kana hanifan muslima sanadi Ibrahim ya kasance hanifan mai karkace ma kowane addini ne zuwa addinin da ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba idan aka ce alhanif wanda ya karkace ma komai ya fuskanci ubangijinsa subhanahu wata'ala musliman kuma mai mika wuya da ji da bi ne ga ubangijinsa wa ma kana minal mushrikin ubangiji ta'ala yace baya daga cikin mushrikai dan haka kenan anan duk wanda ya shiga irin waɗannan addinai lalle ana iya kiran shi ahlul kitabi akan cewa ya bi wani addini wanda wasu suke da littafi na daban amma ba dan cewa annabi Isa ko annabi Musa manzo ne zuwa gare shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne Allah yake bance shi da manzanci wanda yake gamamme manzancin sa manzanci ne wanda yake ya hada duniya tun ran da Allah ya aiko shi a matsayin manzo manzo ne wanda Allah ya turo shi zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama sawa'an balarabe kake ko ba yahude kake ko ba nasare kake farfata kake ko bakar fata duk a inda kake raye a duran kasa kai ba ma dan adam ba hatta da aljan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo zuwa gare su har zuwa kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya tabbatar mana qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard ubangiji ta'ala yace ce da su an gane ko qul ya ayyuhan nasu ce ya ku jama'a inni rasulullahi ilaykum jami'an ni matsayina manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa gare ku gaba daya kuma haka can yake cewa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba face sai ga dukkan mutane matsayin kana mai galgadi da gidan wuta ga duk wanda ya kafirce maka kuma kana mai bada albishir ga gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata ka kuma haka a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani abubuwa guda biyar yace babu wani annabi da ya gabace da aka bashi ɗaya daga cikin su daga cikin waɗannan abubuwa biyar da Allah yake bance shi yayi masa kyautar su shine yake cewa wa kana nabiyyun yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi amma ko kuma kafa au kama kala manzo Allah yace duk wani annabi ya kasance ana turo shi zuwa jama'ar sa kawai an gane ko sai yace ni kuma an turo ni zuwa ga dukkan jama'a gaba daya har zuwa kiyama dan haka a cikin hadisi sahihi na cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa huwa wa yake cewa yamutu yawma yamutu walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar yace na rantsa da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa sai yace ma min ahadin min hadhihi al-umma babu ɗaya daga cikin wannan al'umma sai yace yahudiyyin wala nasraniyyin fa yahudi ko ba nasari yamutu yawma yamutu yamutu a ranar da yamutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da abin da aka turo ni da shi na alqur'ani manzo Allah yace illa kana min ashabin nari fa ce sai ya kasance dan wuta a ranar kiyama kaddara cewa yau mutum koda yana addini a tace kamar yanda annabi Isa ya zo da shi ba tare da gauraya masa komai ba to Allah ba zai karbi wannan addini koda ya shekara dubu yana yi domin manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe dukkan wani manzanci da ya gabata shari'ar sa ta shafe duk wata shari'a da ta gabata dole ka aje ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga takadduna at-taura a hannun wannan Umar Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa ya fusata yake cewa Umar yanzu fada-fada za ku ringa yi kuna wawure ku dauko can ku dauko can manzo Allah yake ce masa wallahi wannan hanya na zo muku da ita faraqal babu wani duhu tare da ita lailu haka na hariha la yazigu anha illa halik manzo Allah yake cewa laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai manzo Allah yace wallahi abinda nake gaya ma ya Umar kaddara cewa yau annabi Musa zai kasance a raye ma'ana zai kasance a raye yace wallahi ba yanda zai yi dole ya aje manzancin shi ya zama dan rakiyata don haka kasancewar ba maganar mutum ya riki wani addini a matsayin cewa addini da zai kusantar da shi ga ubangiji face addinin musulunci kawai shi kadai ne addinin da in mutum ya rika wannan addini zai amfane shi a nan duniya kuma ya amfane shi a gobe kiyama wa man yabtaji ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini a matsayin abin da zai kusantar da shi ga Ubangiji ghairal islami ba addinin musulunci ba. Ubangiji ta'ala yace falan yuquba da min ba za a karba masa wannan addini wa huwa fil akhirati min al-khasirin agoba kiyama kuma yana daga cikin tabarbi wanda makomar su ita ce huta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama littafin da ke bayani game da fadla ta lailatul qadr wanda duk bayani bakin gurgudu ya gabata akan wannan littafi tare da cewa daren lailatul qadr babbar ni'ima ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa wanda kuma dare ne wanda Allah ya fifita shi na daga cikin abin da ke nuna fifikon sa sura ta musamman Ubangiji ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani domin ta ma bayinsa bayani game da wannan dare da abin da ya kunsa wannan dare kamar yadda Allah ya bayyana mana duk wanda yayi dace da shi to za a linka masa ibada ta wata dubu shine shekara 83 da yan watanni duk wanda Allah ya masa dace game da aiki na ibada a wannan dare to Ubangiji subhanahu wataala zai dindinka masa ayyukansa ma'ana ibada da zai yi a wannan dare tafi ibadar wata dubu shi kuma in aka ce dare a shar'anci yana farawa ne daga fadawar rana karshen sa shine hudowa alfijir kuma shi wannan dare duk wani nau'i na ibada ana buƙatar mumini yayi kokari ya yawaita ma kansa kai ne karatun alkur'ani kai ne nafilfili kai ne sadaka kai ne ziyara kai ne mai duk wasu ayyuka na ibada kai kokari ka kwatanta bakin gurgudan ikonka a wannan dare yau za mu tashi kenan wani littafi na daban qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah bismillahir rahmanir rahim kitabul itikaf باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب هو عبد الله المدني عن يونس هو ابن يزيد الأيلي أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فلقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فلتمسوها في العشر الأواخر ولتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبه 21. الإمام البخاري الله يجزيه أنسى ya buɗa wannan littafi da basmala kamar yanda dabi'arsa ce da al'adarsa kamar yanda ya gabata, wanda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba, dangane da abin da ya sa magabata sukan buɗa duk wani littafi da za su yi da bismillah. Abu na farko shi ne koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani, domin kowace sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kan buɗa ta da bismillah. Abu na biyu shi ne neman albarka da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan cimma manufa. Abu na uku shi ne koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin duk wata takarda da manzan Allah ya kan rubuta ya aika ma sarakuna da sunan su musulunta su kubuta game da duk wani kunci da duk wani kangi na duniya da lahira, manzan Allah ya kan buɗa wannan takarda da bismillah. To shine anan bayan bismillahir rahmanir rahim malam sai yake cewa kitabul itikaf, wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen itikafi. An shahi mubtada an wanzar da labarin sa, kamar yanda wannan ya halatta ne a yare wanda yake na Larabci. An gane ko? Kamar yanzu in aka ce maka wa yake cikin gida sai ka ce Muhammad. An gane ko? Kaga anan ka wanzar da mubtada, sannan an gane kashi ka wanzar da khabar, kenan ka shahe mubtada ai huwa Muhammad, Muhammad shine a cikin gida. To shine anan abinda zaka kaddara hadha kitabul itikaf, wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen itikafi. Kalima ta al-itikaf masdar ne, min i'tikafa ya'atakifu sai ka ce i'tikafan. Lafazin al-itikaf a Larabci shine wato luzumu shay'i, lazimtar abu, ka lazince shi, ka nace a kansa. An gane ko? Shine ma'anar kalima wato ta al-itikaf, shine kenan suka ce luzumu shay'i, wato lazimtar abu, ka nace a kansa. Don haka Larabawa suke fada, suke cewa akafa fulanun bil makan, ma'ana ai lazamahu, cewa wani ya lazimci wuri kaza, shine akafa fulan bil makan au bi makani kaza. To don haka kasancewar wannan kalima kenan abinda take nuni shine lazimtar abu, kanace a kansa, kamar yanda in mun koma a can cikin suratu Baha, lokacin da Harun alaihi salam yake galgadin jama'arsa, jama'ar annabi Musa, lokacin da suka dena bautar Allah suka dukufa akan bautar maraki, shine Ubangiji ta'ala yake hakaito mana fadar su da yace wa laqad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Ash-shahid suka ce masa lan nabraha alayhi, ai mu ba za mu gushe ba akan bauta ma wannan maraki, akifina muna lazimtar bautarsa, hatta yarji'a ilayna Musa, sai annabi Musa ya dawo in ya ce mana bakkyau sannan mu dena. Haka Ibrahim alayhi salam ya fada ma ga jama'a, ya fada ma jama'arsa, babansa da jama'arsa, idza qala Ibrahim, ko kuma walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimi idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Ibrahim alayhi salam yace ma mahaifinsa da jama'arsa, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun, wadannan wasu gumaka ne wadanda kunna ce kun dukufa akan bautar su. Kaga kenan lafazin al-ukuf shine wato luzumu shay, in aka ce al-itikaf shine lazimtar abu, kanace a kansa. A shar'ance idan aka ce al-itikaf, malamai suka ce al-muksu fil masjidi ala sabilil qurba min shakhsin makhsusin bi sifatin makhsusa. Al-muksu fil masjid, zama a cikin masallaci domin a magana mafi rinjaye itikafi baya inganta sai a masallaci kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Dan haka suka ce al-muqsu fil masjid, zama a cikin masallaci, domin shi lafazin al-muqs ya sha bamban da lafazin al-julus. In aka ce al-muqs ka zauna a wuri ka jima, shine ake kira da al-muqs, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada. Yawa, shine sai yace fil masjid, a cikin masallaci, ala sabilil qurba, wato a bisa wata hanya ta neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min shakhsin maksusin. Kaga kenan itikafi menene zamu fa'idanta a wannan gaba ta biyu da yace ala sabilil qurba, da malamai suka ce ala sabilil qurba, a bisa ko kace ala wajhil qurba, ko kace a bisa wata hanya wato ta neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ashe itikafi ibada ce mai zaman kanta wadda tana buƙatar kyakkyawar niyya, ba a shiga itikafi domin neman biyan wata buƙata ta rayuwar duniya. Kana shiga itikafi ne a matsayinka na musulmi domin neman kusaci ga Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, tare da neman sakamako akan wannan ibada a gobe kiyama. Dan haka suka ce ala sabilil qurba, a bisa hanya ta neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min shakhsin maksusin, wato daga mutum wanda yake kebantacce. Wane ne mutum kebantacce? Domin itikafi yana da sharuɗa, an gane ku, yana da sharuɗa. Sharuɗinsa na farko shine musulunci, sharaɗi na biyu cikar hankali, sharaɗi na uku mutum ya kasance baligi, sharaɗi na hudu ya zamanto in mace ce ce bata cikin jinin al'ada, bata cikin jinin biki, an gane ku. Domin mai jinin al'ada ko mai jinin biki, zama a cikin masallaci ba nata bane ba. Sannan kuma kasancewar wato ya zamanto shi itikafi wanda zai yi shi, ya zamanto ya yi shi ne a matsayin ibada domin neman sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne suka ce min shakhsin maksusin, wato daga wani mutum wanda yake keɓantacce, bi sifatin maksusa, kuma da sifa wadda take keɓantacciya. Domin shi itikafi yana da kaifiya da abubuwan kuma da ya dace mai itikafi ya rinzuce su lokacin da ya shiga wannan ibada. To shine anan malam sai mana babi yake cewa babu litikafi fil ashir al awakhir, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato yin itikafi a cikin kwanuka goma, wato na ƙarshen Ramadan. Wal itikafi fil masajid kulliha, da bayani game da shi itikafi akan yi shi a cikin masallatai gaba ɗayansu, an gane ku, kuma wani masallaci ne to za a iya yin itikafi a cikinsa. Kenan shi wannan babi a taƙaice kamar yana nuna mana kwanukan da aka fi so a yi itikafi a cikinsu su ne kwanuka goma na ƙarshe, amma ba dan ya keɓanta da waɗannan kwanuka cewa in ban da su ba za a yi itikafi ba. Kenan fifikon yin itikafi a cikin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, sannan kuma da yin itikafi a cikin masallatai gaba daya, shine malam sai yace li qaulihi ta'ala, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ubangiji ta'ala yace kada ku sadu da iyalinku, wa antum akifuna fil masajid, halin kuna masu itikafi a cikin masallatai. Lafazin wala tubashiruhunna an ciro shi ne daga al-mubashara. Idan aka ce al-mubashara, wato hada fata juna da juna, domin in aka ce al-bashara, fatar da babu gashi a jikinta, irin fata ta dan adam kenan. To dan haka kenan in aka ce al-mubashara shine wato hada fata juna da juna, wanda ke kasancewa tsakanin ma'aurata. To anan kinaya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dangane da saduwa da iyali, kamar yadda can yace uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashuruhunna ayjamihunna. an gane ku bashi ruhun nan shine ai ku kusanci iyalin ku da saduwa. To haka anan da yace wala tu bashi ruhun nan, Ubangiji Ta'ala yace kada ku sadu da iyalin ku. Wa antum akifuna fil masajid, halin kuna masu itikafi a cikin masallatai. Dan haka yana daga cikin abin da itikafi yakan baci shine duk mai itikafin da ya sadu da iyalinsa to itikafin shi ya baci. An gane ku? Haka wanda yana itikafi ya yarda shi ma itikafinsa ya baci, don haka wannan sai ka lissafa daga cikin abin da ke bata itikafi. Shine Ubangiji Ta'ala yace kada ku sadu da iyalinku. Wa antum akifuna fil masajid, lafazin wa antum akifuna fil masajid jumla ce hadiya, ma'ana halin kuna masu itikafi a cikin masallatai to haramun ne ku sadu da iyalinku. Sai yace tilka hududullahi, wannan hani wato iyakoki ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Fala taqrabuha, kada ku kusance ta. Kaga anan ba ma saduwa da iyali ba, duk abin da zai kusantar da kai game da shawa ta saduwa da iyali dole ka nisance shi. Ba ma ku ketare iyakar ba cai, fala taqrabuha, kada ku kusance ta. To dan haka shi mai itikafi duk wani abu wanda yake na kusantar iyali na jin dadi wannan baya halatta. Sai yace kazalika, kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya muku wannan bayani, yubayyinullahu ayatihi linnas, haka Allah ke bayyana ayoyinsa wato ga jama'a, la'allahum yattaquna, dan su tsara dokokinsa. La'allahum yattaquna aidi kay yattaquna, aidan su tsara dokokinsa. Haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yakan ma bayansa bayani. Dan haka wannan aya ita ce ayar da take bayani game da cewa itikafi ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana da nasi na Al-Qur'ani. Da yace fil masajid, al-alif wal lam, anan kamar yanda mafi yawan malamai suka tafi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo baya, al-alif wal lam anan suka ce li bayani li jins, tana bayani ne game da jinsin wurin da ake iya yin itikafi shine masallaci. An gane ko? Masallaci shi kadai ne za a yi itikafi, amma duk wani wuri da aka yi shi domin ibada kamar makarantu da sauransu baya halatta mutum ya je da sunan cewa zai yi itikafi a ciki. Dole itikafi sai a masallaci. Tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin cewa itikafi baya inganta sai a ɗaya daga cikin masallatai guda uku, wanda daga cikin sahabbai akwai Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya ƙara masa yadda, ya tafi akan cewa itikafi baya inganta sai a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku: al-Masjidul Haram, masallacin Allah mai alhurma, masallacin Makka. Na biyu shine al-Masjidun Nabawi, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na uku shine al-Masjidul Aqsa, masallacin Qudus. Domin Huzaifa ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa la atikafa illa fil masajid thalatha, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la atikafa illa fil masajid thalatha, babu itikafi sai a cikin masallatai guda uku. Wannan hadisi al-Imam Qahawi shi ya fitar da shi a cikin littafinsa Ma'anil Athar. Sannan wato al-Isma'ili shi ma ya fitar da hadisin da al-Imam al-Baihaqi da dangane wanda yake ingantacce, kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin silsila as-sahiha, kuma ya tsawaita bayani akan wannan hadisi da maganganun wato magabata. Dan haka shi Huzaifa ya tafi akan haka. Bayan Huzaifa akwai wato wana Afa ibn Abi Rabah. Shi Afa ibn Abi Rabah yana ganin cewa itikafi wato baya inganta sai a cikin masallacin Makka, wato da masallacin Madina. An gane ko? Masallacin Makka wato da masallacin Madina, anan ne kadai akan iya yin itikafi. Shi ya fitar da masallacin Qudus. Sannan Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma ya tafi akan cewa sai a masallacin Madina kadai akan iya yin itikafi. to dan haka Sheikh Nasir Albani shi a iya fahimtar sa da fatawashi yana ganin cewa itikafi ya ke banta da waɗannan masallatai guda uku. Menene hujjar sa yake cewa ita wannan aya lafazinta lafazi ne wanda yake a domin yace wa antum atifuna fil masajid, halin kuna masu itikafi a cikin masallatai. Sai yace wannan hadisi kwa kenan shine hadisin da yake bance waccan aya, ya nuna ashe ba dukkan masallatai bane akan iya yin itikafi sai a cikin masallatan nan guda uku, kamar yanda yace la atikafa illa fil masajid salata. Ka'ida ta malaman usuli shine hamlul am ala al-khas, dole in lafazi yazo wannan lafazi ne am, wannan lafazi ne wanda yake khas, kenan dole a dau lafazi wanda yake khas a dora shi akan kenan am, ya danne shi kenan. An gane ko? Shine kamar misali da za a ce kar wanda ya shiga falon wannan a yau, kaga wannan ai lafazi ne wanda yake am, sai muka ce wanda ya zo da littafi ya shigo. An gane ko? Kuma kowa ya shigo wannan fada, kowa ya shigo, sannan sai muka ce wanda ya zo da littafi ya shigo. Kaga wanda ya zo da littafi kenan wannan lafazi ne wanda yake khas nan, na cewa kowa ya shigo ashe ba kowa ba ake nihin ya shigo sai wanda ya zo da littafi. To dan haka suka ce a nan da yace babu itikafi sai a masallatan nan guda uku, kenan wannan lafazi ne khas ke bantacce, dole ya danne wancan lafazi wanda yake amuna wannan aya cewa itikafi baya inganta sai a masallatai guda uku. To tare da cewa dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa al-alif wal lam abinda take fa'idantarwa shine jinsi, jinsi kenan kuma wanda masallaci ne za a iya yin itikafi, kamar yanda jumhurin magabata suka tafi akan haka cewa kowane masallaci mutum yakan iya zuwa yayi itikafi, sai dai mutumin da wato Juma'a ta lazimce shi, suka ce to wannan itikafin sa ba zai dace ba sai a masallacin Juma'a, in har kwanukan da yayi niyyar yin itikafi Juma'a za ta cin masa, to itikafin sa baya inganta sai a masallacin Juma'a. Domin malaman Malikiya da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai itikafi idan ya fita daga wurin da yake itikafi domin ya je ya sallaci sallar Juma'a, itikafin sa ya baci. Dan haka suka ce kenan in ka san Juma'a za ta cin maka, kuma Juma'a ta lazimce ka, ta zama wajibi akan ka, to itikafin ka ba zai inganta ba, dole sai a masallaci dan kada ka fito Juma'a itikafin ka ya baci. To shine dai anan da yace wa antum akifuna fil masajid, kamar yanda su Ibn al-Utsaimin da sauran malamai sun yi bayanin cewa al-alif wal lam anan ne bayanin jins, dan haka shi wancan hadisi da yace la atikafa illa fil masajid salafa, sai suka bashi ma'anar cewa babu itikafi cikakke fiyayye sama da itikafin da aka yi a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. Yana nuna fiyayyen itikafi cikakken shine itikafin da aka yi imma a masallacin harami na Makka, domin masallaci na Makka ya fifici dukkan wani masallaci a duran ƙasa. Sannan na biyun shi shine masallacin Madina, na uku shine masallacin Qudus, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa waɗannan masallatai su ne suka fi kowane masallaci matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka Allah ya fifita ibada a masallacin harami na Makka sama da ibada a wani masallaci wanda yake na daban. Yin sallah ta nafila ko ta raka wannan ko ta farilla a masallacin Makka daidai da 100 take. Idan kai sallah ta lokaci guda a masallacin harami na Makka wanda yake wani masallaci a nan ko a ina ne, sai yayi sallah 100 sannan zai kamo ka. Kaga in kai sallah ta lokaci 5 ta yi ne, dai sallah nawa gare ka? 500. Idan kai sallar kwana biyu kana da sallah miliyan guda, a nan kuma wanda yana da sallah 10. Idan a masallacin Madina ne kai sallah ɗaya farilla ko nafila matsayin 1000, idan kai an gane sallar yini guda sallah 5 kana da sallah 5000, wanda yayi a nan yana da sallah 5. To dan haka kenan shi wannan hadisi malamai suka tafi akan cewa cikakken itikafi fiyayye shine itikafin da aka yi a waɗannan masallatai guda uku, amma ba dan hadisin yana nuna cewa itikafi baya inganta sai a waɗannan masallatai. Amma tare da cewa shi Sheikh Nasir da waɗancan magabata sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Huzaifa da Ada ibn Abi Rabah da Sa'id ibn al-Musayyab sun tafi akan cewa itikafi baya inganta sai dai a waɗannan masallatan. Shi ibn al-Musayyab yace sai a masallacin Madina, shi Aba yace sai masallacin Makka da na Madina kawai, shi kuma Huzaifa yace sai a waɗannan masallatai guda uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Nafi wanda ke cewa mai gidansa Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Wannan lafazi yana nuna mana shi itikafi sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku, sunna ce mai ƙarfin gaske. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan wannan ibada har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Kamar yadda ka'ida ce malamai suka aje, malaman tafsiri suke cewa sigatul mudari ba'da lafzati kana tadullu ala al-kathrati wal mudawama, idan aka samu siga ta fi'ilul mudari ta zo bayan lafazin kana, to tana nuna dawwama da yawaitawa da nacewa akan abu. Kaga idan ka dauki lafazin ya atake fi'ilul mudari ne, bayan mi yazo? Yazo bayan lafazin kana. Aisha ce ta yi, wannan Ibn Umar ce yayi, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Wannan lafazi na nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan yin itikafi ya dawwama kansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. To dan haka wannan yana nuna mana ashe itikafi sunna ce wadda take mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma bugu da ƙari, wannan yana nuna mana kenan ya fi ƙarfafa a cikin waɗannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, domin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yin itikafi a cikinsu. Sannan hadisi na biyu a babar shi ne hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, hatta tawaffahu Allah ta'ala, har aka kai lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa. Hatta anan bi ma'ana ila an, ay ila an tawaffahu Allah ta'ala, har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa. Wannan lafazi me yake nuna mana? Wato shine sai tace thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, sannan matansa bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci gaba da yin itikafi. Wannan gaba ta farko da tace hatta tawaffahu Allah ta'ala, har Allah ya karbi rayuwarsa. Kaga wannan na nuna mana ashe itikafi wato ibada ce mu hukama, ba a shahi ta ba, har yau tana nan kenan. Tunda har Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallama, Allah bai shahi hukuncin itikafi har ya bar duniya yana yi. Sannan anan da tace thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, sannan matansa wato suka ci gaba da yin itikafi bayan sa, wannan yana nuna mana ashe shi itikafi ba ibada bace wanda take banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai, ibada ce wanda Allah ya shar'anta masa shi da al'ummarsa gaba daya. Kuma bugu da ƙari, wannan yana nuna mana itikafi bai keɓanta da maza ba, hatta da mata kamar yadda Allah ya shar'anta mana ya shar'anta musu. Don haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewarsa suka ci gaba da yin itikafi, kuma kamar yadda za mu iske hadisi nan gaba, sun nemi ya ba su izinin yin itikafi, manzon Allah ya ba su izini. Saboda wani abu da ya biyo bayan manzon Allah ya ce ya fasa sai dai a watan gaba. Sannan hadisi na uku a baban shi ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashir al awsat min ramadan, wato ya kasance yana itikafi a kwanuka goma na tsakiyar ramadan. Kenan idan ka fitar da kwanuka goma na farko, kenan goma ta biyu ta tsakiyar, wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafin su. Fa ataka fa aman, wata shekara manzon Allah ya yi itikafin waɗannan kwanuka goma na tsakiyar ramadan. Hatta idza kana lailata 21, har sai da aka kai daren 21, wahiya laila allati yakhruju min sabihatiha min itikafi, wanda dare ne wanda asbarsa, wato da ita ce manzon Allah yake fita daga cikin itikafinsa. Yanzu misali mutumin da yayi itikafin goma na ƙarshe na tsakiya, idan aka ce yau kenan ana da azumi 20, kaga kenan me za a fuskanta kenan daren 21, to sai ya zamanto da asuba kin shi yake fita. Asubar da zai fita kenan asuba ta wato yini na 21, kenan shine yace hatta idza kana lailata 21, har aka kai lokacin da dare na 21 yayi, kenan ran da ake da azumi 20, wahiya laila allati yakhruju min sabihatiha min itikafihi, wanda wannan dare shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fita daga itikafin shi kenan a asubar. Qala sai manzon Allah ya tsaya a cikin sahabbai sai yace da su, man kana atakafa ma'i falyataki fil ashr al awakhir, duk wanda ya kasance yayi itikafi tare da ni kenan wannan goma ta zakiya. Manzon Allah yace kada ya fita, falyataki fil ashr al awakhir, manzon Allah yace yayi itikafin waɗannan kwanuka goma na ƙarshe.
Na'am,
me yasa sai yace faqad quritu hadhihi al-layla thumma unsituha, wannan dare da muke famar dacewa da shi, manzon Allah yace tabbas an nuna min shi a mafarki, thumma unsituha, sannan an mantar da ni. An gane ko? Thumma unsituha, sannan an mantar da ni. Mantarwa da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sabubba da suka mantar da shi, kamar yadda bayani ya gabata, kasancewar ya fito ya faɗa ma sahabbai cewa wannan dare da ake famar a dace da shi ga ainihin ranar da ake samun shi, daren da ake samun shi. Fitowar da yake a kofar masallaci sai ya samu wasu mutum biyu suna jayayya, suna faɗa da juna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga tsakaninsu domin ya raba su, ya sulhunta su. To wannan hayaniya ta su sai ta zame imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sababin manta ainihin daren da ake dacewa da daren Lailatul Qadr. Wanda a wata riwaya a cikin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nayi mafarkin Lailatul Qadr, an nuna mun ainihin daren da ake dacewa, sai wani daga cikin iyali na ya falkar da ni, tashin da yake nake manzon Allah yace sai na manta. To dan haka anan lafazin da yace thumma unsituha, sannan aka mantar da ni, kenan waɗancan abubuwa su ne sababin mantawar shi. An gane ko? Kuma shi wannan koda babu wani sababi da ya mantar da kai wani abu, to abinda ake bukata dan ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka yi amfani da lafazin unsitu na cewa an mantar da ni ba na manta ba. An gane ko? Saboda kasancewar shi mantuwa abu ne wanda yake tawaya ce ga ɗan adam, kuma wannan ita ce take nuna mutuntaka kenan. Shi dan adam tawayayye ne, kasashe ne, Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne baya mantuwa. Dan haka maimakon ka ce Allah ya mantar da ni, sai dai ka ce an mantar da ni, dan ladabi ga Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda can me yace wa ma an sani hu illa shaytanu an azkura, ai ba komai bai, ba kowa bai mantar da ni game da wato wannan abinci namu, yace illa shaytanu, face shaytani, an azkura, wato da zan tuna wannan abinci. To dan haka shine anan manzon Allah yace thumma unsitu ha, sannan aka mantar da ni, sai yace wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa qini min sabihatiha, manzon Allah yace amma fa ban manta ba, yace na samu kaina ina sujada a cikin ruwa da laka asbar, wato wannan dare na Lailatul Qadr wanda Allah ya nuna mun a mafarki. ni dai na samu kaida a asubar sallar asuba yace ina mai sujada a cikin ruwa da laka sai yace falatami suha fil ashr al awatir maza Allah yace ku nemi dacewa da daren lailatul qadr wato a kwanuka goma na karshen ramadan walatami suha fi kulli witr maza Allah yace ku nemi dacewa da shi a cikin dukkan mara kamar yanda bayani ya gabata daren 21 sannan daren 23 sannan daren 25 sannan daren 27 sannan daren 29 waɗannan su ne mara a cikin goma kenan na ƙarshe shine yace waltani suha ku nemi dacewa da lailatul qadr fi kulli mitrin a cikin dukkan mara a cikin kwanuka goma na ƙarshe in aka ce mara abinda ba shi da dan uwa kaga 21 ai ɗayar ba ta da dan uwa idan ka dauki 23 sannan 25 sannan 27 sannan 29 Abu Sa'id sai yake cewa fa matarati sama'u tilkal layla a wannan dare wato sama sai ta yi ruwa ubangiji ta'ala ya saukar da ruwa wa kana almasjidu ala arish yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kasance akan rihi ne na itacen dabino itacen dabino ne aka jira kawai da kaba baya hana ruwa cewa ya shigo fa waqafa almasjid wato masallacin sai ya yi ruwa ma'ana ruwa ya ringa zuba fa basurat aynai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ana sanin cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabato mu yace fa basurat aynai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idanuna sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wa tini agushinsa yace ga lema ta ruwa ga cikin galaka ga lema galaka agushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min subhi 21 a asbar wato dare na 21 asbar dare na 21 sallar asuba da aka yace waiwai wanda manzon Allah yake sai ga lema da laka a fuskarsa dan haka yace sai na tabbatar da cewa ashe daren lailatul qadr akan same shi a daren 21 domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muhulkin an nuna masa ainihin daren to ya manta an mantar da shi amma yana tuna da abin da ya gani a cikin muhulkin asbar wayewar wannan dare yana sujada a cikin ruwa da laka ana sanin cewa ku da waiwayo shi Abu Sa'id sai ya ga ruwa da laka a goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wannan asuba ko asuba ce ta daren 21 a takaice wannan hadisi me yake nuna mana kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi itikafi a goma na tsakiya su manzo Allah ya ringa yi to amma a karshe da Jibril alaihi salam yazo ya bashi labarin cewa daren lailatul qadr akan dace da shi ne a kwanuka goma na karshe kuma a cikin mara to dan haka manzon Allah sai ya umarci sahabbansa cewa duk wanda zai yi itikafi nan gaba manzon Allah ya ce to yayi itikafin kwanuka goma na karshen Ramadan an gane ko shine yace man kana atakafa mai falya atakifil ashral awaqir duk wanda zai yi itikafi tare da ni ko kuma duk wanda ya zamanto yayi itikafi tare da ni manzon Allah ya ce to yayi itikafin wannan kwanuka goma na karshe dan a riwaya da ta gabata ta ce kar wanda ya koma gida mutum ya ci gaba kenan yayi itikafin waɗannan kwanuka goma na karshe dan haka daga wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koma yin itikafi a cikin wasu kwanuka face kwanuka goma na karshe kamar yanda wancan lafazi biyu na Ibn Umar riwaya ta Ibn Umar da Aisha Allah ya kara masa yadda suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafin kwanuka goma na karshen Ramadan to dan haka kenan wannan na nuna mana kwanukan da ake buƙatar a yi wato itikafi sannan kuma kamar yanda anan kenan muka yi bayani a baya cewa itikafi baya kasancewa sai a masallaci domin wannan a masallaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dan haka ma malamai suka ce ba a taɓa rawaituwa ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi ba a cikin masallaci ba dan haka ubangiji ta'ala ya ce wa antum aqifuna fil masajid باب الحائض ترجل رأس المؤتكف قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن هشام هو ابن أروى أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. Wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mai jinin al'ada takan iya wanke ma mai itikafi kansa. An gane ko? Ma'ana mai al'ada takan iya wanke ma mai itikafi kansa. Lafazin turajjul an ciro shi ne daga at-tarajjul. In aka ce at-tarajjul, wato shine tsihe kai a wanke shi a sa masa mai. A gane ku, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashin kai mai yawa, gashinsa yana rikan zubo har kafadarsa. To Aisha Allah ya kara mata yadda, kamar yadda yake cikin hadisin take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusigi ilayya ra'asa, wato yakan karkato mana da kansa. Yakan karkato da kansa izuwa gare ni, wa huwa mujawirun fil masjid, halin yana mai itikafi a cikin masallaci. Fa urajjiluhu, tace sai in wanke kan, in caje masa, in shafe shi da mai. Wa ana ha'ib, Aisha tace alhali kuma ina al'ada. An gane ku? Kenan anan abinda muke so mu gane. Kasancewar ashe wannan na nuna cewa mai itikafi baya halatta ya fita daga cikin masallaci sai domin wata bukata wadda ba makawa ta dan adam, kamar yadda zai zo a babi na gaba, inda a ce a dukkan wani abu da ya bujuro ma mai itikafi yakan iya fita. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan maimakon yayi kishin gide, rabin gangan jikin shi gaba ɗaya yana cikin masallaci, kan shi yana cikin gidan Aisha, to da zai tashi ya fita ya shiga cikin gida idan an wanke masa kai sannan ya dawo. To don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fita, mafi yawan gangan jikinsa yana cikin masallaci, kan shi shine kadai ya meka zuwa cikin gidan Aisha, tana cikin gida, Aisha ta wanke masa kan. Kuma inda a ce lalle mai jinin al'ada cewa tana ya halatta ta zauna a cikin masallaci, to da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa ta shigo ta wanke masa. To shine anan kenan take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusgi ilayya ra'sahu, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan karkato mun da kansa. Lafazin yusgi an ciro shi ne daga al-isga. Al-isga shine wato karkata, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke cewa wali tasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati, sai ta ce wa huwa mujawirun fil masjid, kuma halin yana mai itikafi a cikin masallaci. Fa urajjiluhu, Aisha tace sai da wanke masa kan, na caje, na shafe shi da mai. Wa ana ha'ib, alhali kuma ina mai jinin al'ada. Wanda bayani ya gabata, wannan yana ɗaya daga cikin wato mahasil na musulunci, yanda musulunci ya zamanto addini ne wanda yake tsakatsakiya, babu kasa kai inda ake buƙatar a kai, kuma babu wuce makaɗi da rawa. Kamar yanda su Yahudawa, idan mace tana al'ada to ta zama ƙazanta, duk abin da ya dafa jikinta ma ƙazanta ne, ba a dafa shi. Can ake mata ɗakinta a can gefen gida, ba ta shiga cikin jama'a, ba ta cin abinci da su, ba ta cuɗuwa da su, sai in ta gama jinin al'adar ta tsarkaka sannan ta dawo cikin jama'a. Kaga wannan akwai wuce gona da iri. Jinin al'ada ƙazanta ne, amma ba ya nuna cewa ba mace in tana jinin al'ada ta zama ƙazanta, dole a ƙaurace mata, ba a cuɗuwa da ita. Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance zan sha wato ruwa, in sha abin sha a cikin makayi, ina jinin al'ada, in na sha na meka masa, inda na dora baki na, nan manzo Allah yake dora bakinsa. Hadisi ne sahihi. Tace kuma wani lokaci ina jinin al'ada zan dauka shi in gurgura, inda na gurgura, nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai gurgura. kaga wannan duka dalilai ne wanda suke nuna mana ashe mace idan tana jinin al'ada ba kazanta bace ba, kamar yadda su Yahudawa suka dauke ta a matsayin kazanta ce, ba a cuɗanya da ita, dole za a ware ta daga cikin jama'a. Amma su kuma ƴan mushaw sai suka dauki mace in tana jinin al'ada ba komai bane ba, hatta da kusantar iyali yi suke idan mace tana cikin jinin al'ada. To mu musulunci da yazo sai ya nuna mana mace ba kazanta bace idan tana jinin al'ada. Shi jinin al'ada shine kazanta, iya abinda Allah ya hana mu shine saduwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahiyy qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyy ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya dangane da wato jinin al'ada. Ubangiji ta'ala yace kulce da su huwa aza, jinin al'ada kazanta ne. Fa'atazilun nisaa fil mahidi, ku kaurace ma mata idan suna jinin al'ada. Me Allah yake nihi da kauracewa a nan, ku kaurace musu ta fuskar saduwa? Domin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan mace tana al'ada menene ya halatta mijinta da ita? Manzo Allah yace isna u kullu shay'in illa nikah, komai ku yi da mata idan suna al'ada, manzo Allah yace sai dai saduwa, saduwa kadai ita ce Allah ya haramta. Don haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta kan cewa dayanmu idan tana jinin al'ada takan daura gyautanta, ma'ana ta rihi daga tsakanin cibiyarta har izuwa gwiwarta, sauran gangan jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasa da ita. To su ƴaƴan mushaw, su in mace tana jinin al'ada saduwa suke da ita, saboda kasancewar kasa kai inda ake buƙatar akai. To dan haka shi musulunci shine tsaka-tsakiya. Nan Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yana itikafi, yakan meko kanshi in wanke masa in caje masa, tace alhaji kuma ina jinin al'ada. Kaga wannan aya nuna cewa jikinta ai ba kazanta bace. Kuma wani lokaci Aisha tace ya Rasulullahi ai al'ada nake, za ta meko masa abu hannunta, manzo Allah ya ce wa al'ada ki a hannunki take. To dan haka kenan anan wannan yana nuna mana cewa kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan cewa duk wani abu wanda yake na tsaftace jiki da ado da wanka, wannan duka ya halatta mutum yana cikin itikafi ya kula da su, wannan duka ba laifi bane ba. Don haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa kuma ba a karhanta ba yin haka a cikin masallaci. An gane ku? Kamar misali lokacin da mutum yake itikafi, amma sai dai yayi kokarin ya tsaftace masallaci kada yayi yanda zai daudada shi. Amma duk wasu abubuwa wannan su malamai an karhanta, kamar abin da ya shafi dukkan wata sana'a da abin da ya shahata da neman ilimi, kamar yadda dalilai sun tabbatar da cewa duk wanda ya shiga cikin itikafi to ibadar da ta zo da shi ita kadai ake buƙatar ya kula da ita. Abin da ya shafi sallah, karatun alkur'ani, ambaton Allah da sauransu. Amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa hatta da ɗaukan karatu ko karantar da shi ko rubuce-rubuce na ɓangaren ilimi da sauransu ko karantar da alkur'ani, wannan duka baya dacewa ga mai itikafi, ba aikin da ya kawo shi ba ne. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga cikin itikafi banda wannan ibada da ya zo ta kanar saboda ita babu abin da yake. Sannan wannan yana nuna mana ba laifi ba ne mutum ya sanya matar shi ta yi masa wasu ayyuka, amma sai da yardarta da amincewarta. In ta yarda ta amince ta maka, wannan za ta samu sakamakon lada akan aikin da ka sa ta ta yi maka, amma in ba ta maka ba kuma ba laifi ba ne ba. An gane ku? Kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa Aisha ta wanke masa kai, kuma ta yarda ta amince ta yi masa, amma ba don tilas ba ne ba. Babun la yadkhulul baita illa li haja. Qala haddathana Qutayba qala haddathana Layth عن ابن شهاب عن عروة وأمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان مؤتكفا. وتوانا بابيني واندكي بيان شوامي إتكافي ba zai fita daga wurin itikafin sa yaje gida sai domin bukata ta dan adam abu wanda yake ban makawa don haka kasancewar magabata suka fassara menene bukatar wato shine kamar bawali an gane ko ko bayan gari da sauransu wannan sune abu wanda yake na tilas to shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yudkhilu rasahu wa huwa fil masjidi fa urajjilu tace tabbas in anan bi ma'ana kad kenan ko kuma in ta zamanto in nace kenan mukhaffafa da miru sha'an sai ya zamanto kenan mahzuf ai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan shigo da kansa cikin gida alhali yana cikin masallaci kenan mafi yawan gangan jikin shi yana cikin masallaci Aisha tace fa urajjiluhu sai na caje masa kan bayan na wanki wa kana la yadkhulu albayta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shigowa gida illa li hajati sai domin wata bukata idza kana mu'takifan in ya kasance yana itikafi baya shiga gida sai domin wata bukata dan haka malamai suka ce in ba bukata ba ta tilas ta dawo da dan adam cikin gida to idan ya fita daga cikin masallaci itikafin sa ya baci dan haka hatta da arwalla a cikin masallacin ya dace yayi amma irin masallatan mu na yau in ne ba wanda aka yi ban daki na arwalla a cikin masallaci ba yanda za a yi mutun yayi saboda a shinkuɗe yake da tafi da sauransu amma irin wancan lokaci da yake masallatan su irin masallatai ne na ƙauyukan mu a yau wanda babu shinkudu a ciki to kakan iya yin arwalla in kai kenan ƙasa za ta tsutse ruwa in kwa akwai ban daki wanda yake sada da masallaci to wannan falillahi alhamdu amma in bukata ce wadda take ta tilas to wannan ba laifi bane mutun ya fita misali ka je gida ka biya bukatunka sannan ka dawo abinda ya shari kenan bawali da bayan gari ko ya zama tilas babu abinci ba wanda zai kawo maka abinci dole sai dai kai ka je ka dauka to wannan ba laifi bane mutun yakan iya in ya zama tilas amma abin da ya dace duk abincinka ka tanade shi a wannan masallaci kar wani abu ya fitar da kai daga inda kake itikafi sai bukata wadda take ta tilas wadda take ban maka wa dan haka hadisi ya inganta a cikin sunani Abi Dawud Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa sunna akan mai itikafi wato kada yaje gaida marar lafiya an gane ko kada yaje gaida marar lafiya sannan kuma ba zai halarci jana'iza ba an gane shine take cewa wato shine take cewa sunna ga mai itikafi kada ya gaida marar lafiya kada ya halarci jana'iza kuma kada ya shafi matarsa kuma kada ya sadu da ita kada ya fita sai domin bukata wadda ba makawa in ne bukata ce ta tilas wadda take ban makawa to wannan shine ba laifi mutun yakan iya yi as-sunna fil mu'takif sunna game da mai itikafi Allah ya khruja illa li hajatihi allati la budda lahu minha sai domin bukatar shi wadda take ban makawa kina in aka ce bukatar dan adam ban makawa shine abin da ya shafi biyan bukata ko kuma abinci idan bai samu ba a nan masallaci sannan wala ya udu maridan Aisha tace ba zai gaida marar lafiya ba wala ya masu mar'atahu ba zai shafi matarsa wala yubashiruha ba zai sadu da ita an gane ku sannan sai ta kara kamar yadda yake cikin lafazin wala atikafa illa fi masjidi jama'a babu yin itikafi sai a cikin masallaci na jama'a kenan anan duk wanda sallar juma'a ta lazumce shi don haka jumhurul malamai suka ce itikafin sa baya inganta sai a masallacin juma'a in juma'a za ta cin masa sannan sai ta kara tace wa sunna fi mani itakafa an yasuma sunna game da mai itikafi shine yayi azumi kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana kenan shi itikafi ma'anarsa kamar yadda ya gabata shine lazumtar kenan masallaci domin ibada kenan kada mutun ya fita sai domin bukata wadda ban makawa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.